l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau ranar Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, muna tafa da sakamakon zaben gwamnan jihar Borno da kuma halin da ake ciki a jihar Adamawa, inda hukumar zabe mai zaman kanta bata ayyana wanda ya ci zaben ba saboda wasu mishkiloli. Kama kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin 'yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridin Niger. Amma kafin nan, ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani babban taron kasa da kasa da aka gudanar a birnin London ya tara fam miliyan 4 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 4.9 dan tallafawa kotun hukunta manyan laifuffuka ta kasa da kasa da ake kira ICC a takaice a binciken da take yi akan zargin an aikata laifuffukan yaki a Ukraine da kuma kokarin ganin an hukunta Russia, a cewar jami'ai a jiya Litinin. Ministocin shari'a na kasashe sama da 40 ne suka gana a birnin London domin taron akan laifuffukan yaki kwanaki bayan da kotun ICC ta fadda sammacin kama shugaban Russia Vladimir Putin, wanda ake zargi da taka rawa wajen dauke yara daga Ukraine. Matakin na ranar Juma'a shine karan farko da kotun ta bayar da sammaci kan wani shugaba dake cikin kasashe biyar mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya na dindindin. Muna da ra'ayin cewa ya zama dole a tuhumi shugaba Putin da sauran manyan jami'an gwamnatinsa, a cewar sakataren shari'a na Birtaniya kuma mataimakin Prime Minister kasar Dominic Raab a lokacin da ya bude taron. Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta gaggauta sake bude makarantu don mata matasa, tana mai cewa mahukuntan kasar ba su da horaman hana yancin samun ilimi ta kowace fuska, ciki har da addini ko al'ada. Wani kwamitin kwararru na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa cigaba da dakila yancin 'ya'ya mata da mata matasa na samun ilimi a Afghanistan ya nuna babban koma baya a fannin ilimi a duniya, wanda ke yin tasiri ga jinsin mata da makomar kasar. Babu wata alama da ke nuna gwamnatin Taliban na da niyyar dage haramcin ilimin mata, yayin da za a bude makarantun sakandare a fadin kasar da ke kudancin nahiyar Asiya a wannan makon bayan hutun hunturu, a cewar sanarwar kwamitin. Amurka ta bayyana cewa jami'an rundunar tsaron Habasha ta ENDF da dakarun Eritrea da dakarun 'yan tawayen Tigray na TPLF da kuma sojojin Amhara sun aikata laifuffukan yaki a lokacin rikicin arewacin Habasha, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken. Mambobin rundunar sojan Habasha ta ENDF da dakarun Eritrea da na Amhara su ma sun aikata laifuffukan cin zarafin bil'adama, ciki har da kisan kai da fyaɗe da sauran nau'ikan cin zarafi da gallazawa, abinda Blinken ya shaidawa manema labarai kenan. Sojojin Amhara sun aikata laifuffukan cin zarafin bil'adama na tasa ƙiyar jama'a ko tilasta masa canza wuri da kuma aikata kisan ƙari dangi saboda abinda suka yi wa 'yan ƙabilar Tigray, a cewar Blinken. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko, wato sakamakon zaben gwamnan jihar Borno Haruna Dauda Bigare ka.
The winner
Maturin zabe da aka turo jihar Borno Professor Jide Rabo kenan kuma taimakin shugaban jami'ar Ukari dake jihar Taraba a shehar Arewa maso gabacin Najeriya ke bayyana Professor Babagana Umar Zulum na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnati a jihar Borno. Ana da dai yan takara guda 14 ne a jihar Borno da suka fito daga jam'iyyu daban-daban har da jam'iyyar APC mai mulkin jihar wanda aka sake bayyana Professor Babagana Umar Zulum a matsayin wanda ya lashe wannan zabe da guru 50,545 da 543 yayin da Alhaji Muhammad Jajeri na jam'iyyar PDP ke biye da shi da guru 81 da 850 wanda kuma kasance shine na biyu a yawan kuri'un. Professor ya shaida mani ma labarai cewa Professor Babagana Umar Zulum ya samu kuri'u mafi rinjaye a dukkanin kananan hukumomi 27 da ke jihar wanda ya bashi nasarar lashe wannan zabe. Sun kadan bayan bayyana shi a matsayin wanda ya lashe wannan zabe sai ƴan wada bakon arziki kuma magoya baya suka yi zuga zuwa fadar gwamnatin jihar da nuna farin cikin su game da wannan sakamako inda Professor Babagana Umar Zulum din ya wa mahalata taron jawabi kamar haka.
Aminci da godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya halicce mu. Allah ne ya bamu wannan nasarar da muka yi kuma mu masu imani ne mun tabbatar cewa wannan abin daga Allah ne. Mutanen Borno insha Allah mun yi alkawari takara mai zuwa mai hududun abinda muka yi zai wuce abinda muka yi na baya. Kuma jama'a kowa da kowa mun sani wanda suka sha mana wahala dukkan su mun sani dole zamu tashi mu tabbatar wanda suka sha mana wahala mun taimake su insha Allah. Kuma mun san wanda sun yi mana antipati duka mulki Allah ne ya bamu. Wanda suka fadi zabe kuma su mutanen Borno ne Allah ne ya bamu wannan mulkin dukkan mu kannen mu ne wanzu yaya mu ne su zo mu yi aiki tare su yi mulki wannan daga Allah ne yake. Zamu ci gaba mu tabbatar cewa mun kawo zaman lafiya a kasar Borno insha Allah. Ba zan sa kunya mutanen Borno ba.
To ko menene fatan yan jihar Borno game da abin da suke so shugaban ya mai da hankali a kai?
Sunana Hajiya Bintu Umar Tela wanda aka fi sani da Bombi. To abin da zan ce masa shine ya ci gaba da taimaka ma mu mata kuma duk abin da zai yi mata a yanzu hakan nan maza abin nan da kake gani wallahi mata sun fito kwansu da kwarkwatan su mata sun fito sun yi zabe sayin daka saboda sun ga yanda tafiyan gwamnatin sa yake sun ga yanda yake tafiya da su a cikin gwamnati.
Sunana Abdulrahman Ahmad Bundi mai mataimaki na musamman ga gwamnatin Borno a bangaren social media. Fata mu gwamna ya daura irin kyawawan ayyukan da ya shimfida farkon tenuwa na shi. Zamu ce masa ya kula da abin da wato ake kira turance wato human capital development wato inganta rayuwar mutane wato kaman tattalin arzikin al'umma. Duk da cewa shekaru hudun nan ana batun security ne so mun san yana daga cikin agendas nashi shine human capital development so muna so ya mai da hankali sosai a wannan bangaren.
Sunana Jadada Umar. Kaman abin da zan faɗa mun san ce ƙara himma daman yana da himma ya ƙara himma akan aikin da yayi kuma ya kula da jama'an Borno daman ya kula da su ya dada kula da jama'a saboda yanzu ma jama'a ne suka yi gangami suka zabe shi saboda haka nan ya ƙara kula da jama'a kuma ya saurari jama'a daman ko mai sauraron ne shi gwamnatin talakawa ne.
Wasu yan jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sake bayyana Professor Babagana Umar Zulum a matsayin wanda ya samu nasara a zaben da ya gudana sai dai babu jam'iyya ko da guda da ta nuna kin amincewanta game da sakamakon wannan zabe da aka gudanar a halin yanzu. Haruna Daude Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An sako wani ba'amurke mai suna Jeffrey Woodke da aka yi garkuwa da shi bayan ya shafa sama da shekara 6 ana tsare da shi a yammacin Afirka a cewar Jack Sullivan mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro. Jeffrey wanda ma'aikacin jin kai ne an sace shi ne daga gidansa dake Abalak a jamhuriyar Niger. Wasu mutane dauke da bindiga ne suka yi wa gidansa kwantan bauna inda suka kashe masu gadin sa shi kuma suka sanya shi a motar su daga nan suka nufi kan iyakar kasar da Mali. Lamarin dai ya faru ne a ranar 14 ga watan Oktoba na shekarar 2016. A cewar ministan harkokin cikin gida na Niger Hamadu Sule, hukumomin Niger ne suka samu nasarar kubutar da Jeffrey daga hannun yan kungiyar JNIM wato kungiyar ta'addancin da ke aiki a yammacin Afirka da Sahel. Ta yiwu fari ya kashe kimanin mutane 43,000 a Somalia a shekarar da ta gabata a cewar wani sabon rahoton gwamnatin Somalia da Majalisar Dinkin Duniya. Rahoton da aka fadda a jiya Litinin ya ce watakila rabin mace-macen da ke da nasaba da fari sun faru ne a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekara 5. An kiyasta cewa adadin mace-macen mafi yawa ya auku ne a kudu maso tsakiyar Somalia, ciki har da yankunan Bay, Bokol da Banadir, yankunan da farin ya fi muni a yanzu haka a cewar rahoton. Ma'aikatar lafiya ta Somalia da wasu hukumomi biyu na Majalisar Dinkin Duniya, wato Hukumar Lafiya ta Duniya da Asusun Kula da Yara na Majalisar Dinkin Duniya, su ne suka fitar da rahoton.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, har yanzu dai batun zaben gwamnoni ne a Najeriya, inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC Region jihar Adamawa ta ce zaben gwamnan da aka gudana a ranar 18 ga watan Maris da ya wuce bai kammalu ba. Ga wakilin mu na Adamawa Lado Salisu Garba da ƙarin bayani.
Elections were not held in 47 wards affecting 69 polling units. The results
nan malamin zabe Professor Muhammad Lamin Mele ne ke jawabi. Dalilan da ya sanya yace zaben jihar Adamawa bata kare ba, domin a cewar sa ba gudanar zabe a rumfunan zabe 69 dake gundumomi 47 a jihar Adamawan. Lamarin da ya sanya aka ce zaben gwamna a jihar Adamawan ba a kammala shi ba. Yana tsaka da wannan bayani ne sai kuwa wakilan jam'iyyu daban-daban a jihar Adamawan da suke dakin tattara sakamako dake babban hirkwatan hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Adamawan suka kokaure da jawabai da nuni da cewa basu gamsu da wannan jawabin ba. Dr. Idi Hong, wadda ya zamanto shine wakilin jam'iyyar PDP a dakin tattara sakamako na zaben gwamna a jihar Adamawan, nan take kuwa yayi mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko menene matsayin su dangane da wannan hukunci da hukumar zaben ta yi.
Matsayin mu shine muna son mu gaya ma mutanen Najeriya tun jiya mun fada ba mu yi amanna da malamin zaben jihar Adamawa ba, mun yi amanna da police commissioner da director SSS su ne gurzon wannan zabe da kuma yan jarida su suka tsaya suka gaya ma duniya abinda yake faruwa a nan. Muna son mu sake fada akan cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fada akan cewa yan Najeriya su tsaya su zabe za a irga kuryansu za a bada sakamakon zago. Muna kira ga shugaban kasa akan cewa wannan alƙawarin da ya mutu a Najeriya ya kamata a gaya ma malamin zabe na Adamawa a bai wa zabe ma wanda ya ci zabe. Shine haki, shine gaskiya, shine adalci.
Honorable Usman Mauludu shine wakilin jam'iyyar APC a dakin tattara sakamakon wanda shi ma ya ce basu gamsu ba kuma ba ta sabu ba bindiga a ruwa.
Matsayin mu ba mu amince da wannan sakamako ba, don mu a sakamako da muke da shi mu muke da nasara wannan zabe. Na daya an kashe akwatuna da dama kaman da shi ya fada yace shi yasa zaben ne yake conclusive, but amma muna da korafe-korafe da bai saurare mu ba. Karamar hukumar Fufore kadai an kasa sakamakon zabe kala uku. Sakamakon zabe na farko da ya fara zuwa muna da kori 37,000 da wani abu. Sakamako na biyu yazo muna da 26,000. Sakamako na uku shi yazo sake cewa yanzu muna da 24,000. Da baki shi ya fada akwai sakamakon zabe ya kai guda uku na karamar hukuma daya.
To a bangaren jam'iyyar SDP kuwa mai alamar doki wakilinta a dakin tattara sakamakon Honorable Abdulrahman shi ma cewa yayi basu gamsu da wannan hukunci da hukumar zabe ta yi ba.
Jam'iyyar mu ta SDP bata yadda da abinda suka kira sun yi zabe ba, saboda ba a yi zaben ba. Jami'an gwamnati ne an fidda takardun zabe, an je rumfunan zabe sun je sun sai kuriya.
Hukumar zaben dai ta fara ayyana sakamakon zaben ne da jam'iyyar ADC da take da kuri'u 2,996, sai kuma jam'iyyar APC da take da kuri'u 390,275, ita kuwa jam'iyyar PDP tana da kuri'u 421,524, sai kuma jam'iyyar SDP da take da kuri'u 6,865. Baya ga hatsaniya da ta kaure da nuna wa juna yatsa a dakin tattara sakamakon, lamarin da ya sanya baturen zabe bai ayyana ranar da za a gudanar da sauran zabubbukan da suka rage ba. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado, Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayi ke ta da wulaƙanci, shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin ka da zalunci, mai za ka faɗa a cikin ‘yanci.
Masaurai, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuli zan gabatar.
‘Yan majalisa sai mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba.
Za mu gabatar a dauran majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar yadda aka cire sojoji, kamar yadda aka cire sauran jami'an tsaro.
Ban ga ai muna adalci ba a ce daga IGD, IGA, IG su ne federal government ta fi bugun nasu. To su CP zuwa ƙasa ba federal government ta ba aiki ba.
Batun nan na gwagwarmayar da tsaffin 'yan sanda a Najeriya ke yi na raba su da tsarin biyan fansho ƙarƙashin hukumar Fencom. Shi za mu tattauna a shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau a dakace.
Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina, yayayya ko neman magana sai an so yuna an daina.
Madalla. Masu ware jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya daga aiki a Najeriya na ci gaba da gwagwarmayar lallai ilalla a sauke su daga tsarin biyan fansho na kamfanoni masu zaman kansu waɗanda hukumar Fencom ke sanya wa idanu. 'Yan sandan dai sun daɗe suna ƙorafi akan yadda waɗancan kamfanoni da ake kira pension managers ko pension administrators ke riƙe musu haƙoƙinsu na sallama daga aiki da kuma ɗanɗaunin da suke samu a kowane ƙarshen wata. Kamar yadda guda daga cikinsu mai suna ASP Zurkai Wakili ke faɗi.
A duniya ɗan sandan Najeriya shi yake na ɗaya, amma a ƙasarsa shine kuma baya. Za ka ga ɗan sandan Najeriya ya bar aiki ya zama mabaraci akan titi. Ni a matsayina na assistant superintendent of police na bari da albashin kusan 125,000, yanzu ana ba ni 25,000, shi ma sai da je nemi su hayaniya a office din su. Kaga wannan abun kunya ne ga Najeriya, ba ga mu ɗan sandan retired police din wanda muka bar aiki ba. Shi yasa muke tafafutuka kullum, idan akwai wani wanda zai iya faɗa ya faɗa mu ji, ko wani ɗan ƙasa na gari ya faɗa. 'Yan majalisa sai mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fencom sai ga mun sake koma baya. Sannan kaga daga shi an kirkiri wani kamfani wai a Zamfara, wanda kuma wasu retired IGs ne suke da wannan kamfanin. Za a baka a cikin kashi huɗu, an baka kashi ɗaya na kuɗinka, wannan a cikin kashi uku shine kamfanonuwan wannan Fencom suke juyawa, babu riba, balle mu san ina kuɗin ya nufa. Shine dalilin da yasa muke tafafutuka, muna neman.
Tunda kun yi fafutukan nan, yanzu a wani mizani kuke ko a wace gaba ake?
Yanzu gabar da muke ciki, lokacin zaɓe ya zo, za mu gaya 'yan uwanmu retirees da su da 'ya'yansu da jikonsu jira, mu za mu gaya musu ranar da wanda za su taimaka mana za mu ce su zaɓe shi, wanda ba zai taimaka mana ba zai je ƙarasa. Mun san a cikin 'yan majalisu akwai na kirki, za mu gaya musu. Yanzu muna nan muna jira ranar zaɓe, za mu gaya musu.
To amma ai kun je majalisa kuma har ma ofishin IG da sauran masu ruwa da tsaki, kuma an ce ma an kira dokan nan, an ce dan an yi jin ra'ayin jama'a da sauransu. Kun je wannan jin ra'ayin jama'a?
Mun je wannan ra'ayin jama'a, har yanzu babu abin da ya tabbata. Mun bayyana musu cewar mu muna so a cire mu daga Fencom, a ba mu kuɗin, amma pay off ne ai mana. Mun gaya musu.
Wato a biya ku gaba ɗaya?
A biya mu gaba ɗaya, a sallame mu saboda kawai tunda ba 'yan ƙasa ne mu ba.
Kuma ai ba haka dokar ƙasa.
Eh, to amma su haka suka yi. Wajen shekara 10 muna wannan babutukar, har yanzu babu wanda ya taimaka mana. Babu shi.
Bayan kun je sun ce sun muku alƙawari za su duba.
Eh.
Kun yi bibiya?
Mun bibiya, yanzu ga ya sun tafi hutu. Ko ya tafi zaɓe, ya tafi neman ƙuri'a. Shi ne muke kira ga 'yan fansho kada su zaɓi wanda bai taimaka mana ba, wanda suka san zai taimaka mana zaɓe shi. Kuma za mu sake kira ranar zaɓe mu gaya musu wanda za su zaɓa.
To ku me yasa ne kuke son a mayar da kuɗin ne? Saboda ai ana bayan ma ƙorafi ne yasa aka ce ko ai Fencom ɗin nan da sauransu.
Yawwa, ka zo gurin buƙatar mu a cire mu daga tsarin Fencom, ko a mana pay off, ko a ƙirƙiri police pension wanda ya dace da sauran retirees. Wannan hukuma ce ta gwamnati wanda muka san cewa za ta dau nauyin sa, ba wani mutum ba.
Shi ma dai takwaransa ASP Bello Tambol mai ritaya ya ce sun yi gwagwarmayar ziyartar majalisar dokokin Najeriya domin gabatar da wannan korafi nasu na fita daga tsarin biyan fansho na FENCON, har ma suka bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilai kuma suka bayyana hujjojinsu.
An zauna din kuma an tura masana tuka duba mu tunanin mu da tashin hankalin mutum zamanin warkon mulkin nan na Buhari da muka ganin za a yi mana adalci, mun san ana kokarin a cire mu din kuma mun ga wani aijin da ya kokari a she kokarin da yake yi kan shi yake wa da sauran aijis nasu. To aka cire DIG, AIG, AIG. Aiji bayan an cire su aka ce daga CP zuwa ƙarshen FENCON ɗin nan. To shine abin ban mamaki gare mu, mun san majalisa har yanzu tana da damar ta dan zanna ta duba abin da ake ciki ta watsa, kuma ban ga ai mana adalci ba a ce daga IG, DIG, AIG su ne kamar misali an fi wurin ƙasa federal government ta fi wurin nasu. To su CP zuwa ƙasa ba federal government ta wa aiki ba, to su ne complaint namu. A 2004 akwai aijin da zamanin shi yasa aka yanke mana wata shiya, mun yi korafi aka yi an kasa ce mana komai, kuɗi ɗanmu ne har ya yi ritaya ya bari babu wanda aka danga. Tun da aka ce Buhari ya hau mulki sai aka yi ruru aka ɗauko mana wata certificate, an cire min 2 times kuɗina, an bani certificate ɗaya ba a bani ɗaya ba, ana ganin Buhari zai ɗauki wani mataki akan zaluncin da aka mutane. FENCON ɗin nan tun da muka shiga tare da ita muke aiki yau shekara 5 da na yi ritaya, naira 30,000 aka bani a matsayin kuma assistant superintendent of police, kuma ba a ƙara nan ko ba haka kuma juya kuɗi na yake.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji halin da wannan batu ke ciki a zauren kwamitin majalisar wakilai ta tarayya.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa, yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin umma.
Masu rera rahotanni daga can majalisar tarayyar Najeriya na nuni da cewa kwamitin majalisar wakilai ta Najeriya ya rubuta rahotonsa akan wannan batu na neman a raba 'yan sanda masu ritaya daga tsarin biyan fansho karkashin hukumar FENCON. Honorable Kabiru Alassar Ririm shi ne shugaban kwamitin.
Muna nan muna kokarin gyara wannan doka domin mu tabbatar da cewa an cire su, kuma a yanzu da yake abubuwan a gaban kwamiti na ma an dade da yin su, amma dai yanzu kwamiti ya gama aikinsa kuma mun rubuta rahoto za mu gabatar a dauran majalisa domin mu tabbatar da cewa majalisa ta yarda a cire su kamar yadda aka cire sojoji, kamar yadda aka cire sauran jami'an tsaro.
Har yanzu wasu suna kokawa cewa fasalin da ake bayarwa, misali za a ce ka tara misali miliyan 10 amma ba ka da iko ka taba ta sai dai a baka wani hasafi daga ciki.
Dama shi ma nan jarar ina ɗaya daga ciki, saboda kaso 25 ne doka ta sanar da a dinga bayarwa ko mutum idan ka karɓa. Amma ba da matsaloli da ake fama da su na yanayin rayuwa, wanda dai ka ga ya gama fensho ko sai ya gama aikin gwamnati yana son ya yi ma 'ya'yansa aure ko yana son ya yi gida da sauransa, za ka cewa nan 25% ɗin ba ta ishe shi ba. Wannan yasa lokacin da muka yi taro na sauraron ra'ayin al'umma da sauran ma'aikata sassa daban-daban na ɓangaren gwamnatin tarayya suka kawo ƙorafin cewa waɗansu suka ce suna son a ba su kaso 50 cikin 100 na abin da suke da shi, waɗansu ma suka ce a ba su kaso 70, waɗansu suka ce a ba da kaso 30. To shi ma muna nan mun ba da recommendation abubuwan da muke ganin ya kamata a ƙara daga wannan kaso 25, kwamitinmu muna nan mun yi tanadi mai kyau da kuma Allah ya yarda. Lokacin da na gabatar da wannan rahoto namu a gaban majalisar tarayya na tabbatar da cewa za su yi farin ciki domin mun kula da yanayi da ake ciki, da kuma lalle ya kamata a ce an daga su daga maganar mace ya karɓi 25% zuwa wani kaso wanda muke ganin zai iya mutum amfani.
To akwai kuma batun cewa shi kansa kuɗin nan fa juya shi suke yi su pension managers, amma da yawa suna ganin cewa kamar ba sa ganin ribar hakan din. Kun karɓi irin wannan ƙorafin kuma ko kun yi la'akari da shi misali mai ko gano?
Gaskiya ne akwai wannan ƙorafin, wani abun akwai rashin fahimta, wani abun kuma gaskiya ne yana da kyau a ƙara sa ido a tabbatar da cewa duk wanda ake juya masa kuɗinsa ya kasance ana nuna masa to lokaci kaza ga irin ribar da aka samu, wanda shi ma yana ƙunshe a cikin tanadin da muka yi wanda za mu gabatar domin mu tabbatar da cewa dukkanin wanda fensho ana biyan sa haƙƙinsa yadda ya kamata.
Honorable Kabiru Alassar Ririm kenan shugaban kwamitin kula da harkokin fensho na majalisar wakilan Najeriya. kuma da haka ne muka kammala shirin yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
Afirka akwai wasu yan yunwa
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Mumin Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger
Zamu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa China da Turkiya sun shiga wadaƙa da arzikin Niger a ƙarƙashin wani abin da aka kira hulɗar kasuwanci. A shekarar 2000 ne China ta fara karkato hankalinta wajen ƙasar Niger inda ta kashe makudan kuɗaɗe a sha'anin man fetur ɗin ƙasar ta hanyar wata kwangila mai cike da hazo. Haka kuma a baya-bayan nan China ta zuba mahaukatan kuɗaɗe a ayyukan shimfiɗa bututun mai daga rijiyoyin Agadem zuwa tashar jirgin ruwan ƙasar Benin. Yariyar ta ce ita kuwa Turkiya ta fara zawarcin Niger ne a cikin wa'adi na biyu na mulkin Isuhu Muhammadu inda aka kitsa wasu kwangilolin gine-gine da aka bayar a kumshe. Albarkacin taron ƙasashen Afirka na ZELICAF ko kuma AFCTA. Abinda a fili ke nuna yadda waɗannan ƙasashe biyu ke gurgurar arzikin Niger a kakkace. Jaridar IRN4 na cewa Niger ta yi nasarar ceto wasu mutanen da aka yi garkuwa da su a ƙasar Mali. Ba amurke mai ayyukan jin ƙai Freddy Woodke wanda aka sace a ranar 14 ga watan Oktoban 2016 a garin Abalak na jihar Tawa da wani ɗan jarida Bafaranshe Olivier Dubois. Wanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da shi a ranar 8 ga watan Afrilun 2021 a garin gawon kasar Mali sun iso birnin Yamai a yammacin jiya Litinin 20 ga watan Maris na 2023. Jaridar ta ambato ministan cikin gidan Niger yana cewa an yi nasarar karɓo waɗannan mutanen ne daga hannun ƙungiyar ta'addanci ta GNM da ke kasar Mali sakamakon dagewar hukumomin kasar. Jaridar Le Sahel na cewa ƙasashen da ke amfani da harshen Faransanci sun yi bikin tunawa da ranar kafuwar ƙungiyarsu ta Francophonie wacce ta samo asali daga ƙungiyar ACCT. Tsohon shugaban Niger marigayi Jure Hamani ya taka rawa wajen kafuwarta a 1970 kafin daga bisani ta canza suna zuwa Organisation Internationale de la Francophonie wato OIF a 1988. Da yake jawabi a albarkacin zagayowar ranar ta 20 ga watan Maris, ministan harkokin waje Hasu Masaudu ya jaddada cewa ba abin da zai canza wa Niger ra'ayi daga matsayinta na cikakkiyar mambar kungiyar Francophonie wacce a yau ke kunshe da al'umomi sama da miliyan 300 da wasu biliyoyin al'adu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Wani babban taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin London ya tara fan miliyan 4 kwatankwacin dalar Amurka miliyan 4.9 don tallafawa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICC a binciken da take yi kan zargin an aikata laifukan yaƙi a Ukraine da kuma ƙoƙarin ganin an hukunta Rasha a cewar jami'ai a jiya Litinin. Ministocin shari'a na ƙasashe sama da 40 ne suka gana a birnin London domin taron na laifukan yaƙi kwanaki bayan da kotun ICC ta fidda sammacin kama shugaban Rasha Vladimir Putin wanda ake zargi da taka rawa wajen ɗauke yara daga Ukraine. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban ta Afghanistan da ta gaggauta sake buɗe makarantu don matasa mata. Tana mai cewa mahukuntan ƙasar ba su da hurumin hana 'yancin samun ilimi ta kowace fuska, ciki har da addini ko al'ada. Wani kwamitin ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa ci gaba da daƙile 'yancin 'ya'ya mata da mata matasa na samun ilimi a Afghanistan ya nuna babban koma baya a fannin ilimi a duniya wanda ke yin tasiri ga jinsin mata da makomar ƙasar.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, shi har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.